والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. بارك من صدوا أنه يبقى wanda ya dace da 11 ga watan 1 watan Muharram a wannan shekara ta 1426 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 19 ga watan 2 shekara ta 2005 miladiya. Idan ba manta ba, babin da muke ciki shine babu fadli zuhdi fi dunya wal hasbi ala taqallul minha wa fadli al faqri. A cikin wannan littafin Riyadu Salihin, wannan kuma shine darasin mu na 65 ko hadisin da muka tsaya akan sa darasin da ya wuce shine hadisin Abu Huraira da manzo sallallahu alaihi wa sallam ke cewa law kana li mithlu uhudin dhahaban, haka ne ko, la sarrani alla tamurra alayya salatu layalin wa indi minhu shay'un illa shay'un ursiluhu lidaynin. Muttafaqun alayh. Hadisin da zamu tashi kansa yau, wa anhu qala, wato an karbo daga Abu Huraira, Allah shi kare da a gare shi, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa, yace unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Manzon sallallahu alaihi wa sallam yace unzuru ila man huwa asfalu minkum, wato ku rinka duba zuwa ga wanda yake ƙasa da ku ta fuska. To bisa ku kiruwa sai da muke ne sa haka, sai na ƙara sauran kenan. Unzuru ila man huwa asfalu minkum, wato ku rinka yin duba zuwa ga wanda yake ƙasa da ku. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, wato ku daina kallon wanda yake samanku. Fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum, wannan shi yafi cancanta gare ku ta yadda ba za ku raina ni'imar Allah a kanku ba. Wato abinda ake so kullum mutum ya kalli wanda yake kasa da shi ta fuskar yalwa, ta fuskar wadata, ta fuskar lafiya, ta fuskar sukuni da galihu. Idan ka ga wanda yake sama da wanda yake kasa da kai, to sai kai wa Allah godiya da ya fifita ka sama da wani. Kila wannan nan ya fi ka ibada, ya fi ka tawazu'u, ya fi ka kaskantar da kai, ya fi ka zama salihin bawa, amma tare da haka Allah ya fifita ka kan wani abu na duniya sama da shi. To idan ka kalli wannan sai kai wa Allah godiya, amma idan za ka kalli wanda ya fi ka, to ba za kai wa Allah godiya ba. An gane ku? Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito, wa hadha lafz Muslim, wannan shine lafzin da Imam Muslim ya ruwaito. وفي رواية البخاري إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. أوت رواية الإمام البخاري يكأيس رئيتا من ذا الله تيوائي إذا انتينكو يكال لواند أكا فيفي تا أكنشي من فضل عليه واند أكا فيفي تا أكنسا في المال وجندوكيا والخلق كو وجنها لتا ينادى لا في ينقفو cikakkun gabbai kai baka da su gaba daya, kila kana da hannu daya ko ido daya ko baka gani sosai ko wani abu makamancin haka, shi kuma yana da lafiyayyen gaba, ko kai gurgu ne shi kuma yana da lafiyayyen gabbu. Yayin da ka kalli wanda aka fifita a kanka ta fuskar dukiya ko ta fuskar halitta, to falyanzur ila man huwa asfalu minhu, to ya kamata kuma dan adam ya sake waiwayawa kuma ya ga waye yake kasa da shi, imma ta fuskar dukiya din ko kuma ta fuskar halitta. Domin kallon wanda yake kasa da kai zai sa ka gane kai ma Allah ya maka baiwa kenan. Kallon wanda yake sama da kai zai sa ba za ka yi kafafa da abin da kake da shi din ba, dan ka san wani ya fi ka. Idan ilimi ne sai ka sana wani ya fi ka, idan kuɗi ne wani ya fi ka, idan mukami ne da sarauta wani ya fi ka. To kallon wanda yake sama da kai, wato dan abin ya hana ka girman kai, dan ya hana ka jijji da kai, amma kallon wanda yake kasa da kai kuwa wannan dan ka gane kai ma ashe Allah ya maka baiwa. Ina fata an fahimci wannan. To sai mu kuma kai shi wancan hadisin da kuka ce mu karanta ba. Wa an abi hurayra radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala law kana li mithlu uhudin dhahaban lasarrani an la tamurra alayya thalathu layalin wa indi minhu shay'un illa shay'un ursidu. To wannan hadisin sai dai in guda biyu ne a wannan babun, amma mun karanta shi. Na karanta shi. Malam na karanta shi. Wannan hadisin na karanta shi. Sai dai in wani irin sa ne a can baya da ba. Abinda manzon Allah ke cewa bana gurin lauka yace lauka na limithlu uhudin zahaban, inda a ce ina da abin da ya kai girman dutsen Uhud duk zinari ne, lasarrani to da lalle abin da zai faranta min rai, Allah ta murra alayya salasu layalin kada darare uku su shude a kaina, wa indi minhu shay'un tare da ni akwai wani ragowar wani abu na wannan zinarin ba tare da na kashe ba. Illa shay'un ursiduhu lidainin, sai fa abin da zan ajiye shi domin bashi. Imma dai manzo Allah ya ajiye shi dan kar bashi ya kan mata. Imma kuma ya ajiye shi dan idan an samu wani cikin musulmi bashi yayi masa yawa manzo Allah ya rage masa da wannan. Sai fa in dan wannan. Wato wannan ya nuna wato al'amarin duniya bai rufewa manzo sallallahu alaihi wasallama ido ba. Wa anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تئس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخنيصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى رواه البخاري. وانا حديثي شما أنكر قودك أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa. Kala manzon Allah ce ta'isa abdu dinar, lafazin ta'isa abinda yake nufi taɓewa. Ta'isa abdu dinar, bawan dinari ya taɓe. Wa dirham, haka bawan dirhami shi ma ya taɓe. Abinda manzon Allah yake nufi da wannan, dukkan mutumin da ya sanya kuɗi a ransa ta yadda duk tunanin shi da duk kuzarinsa yana amfani da shi ne wajen neman kuɗi, wannan shi ya mamaye kaso mafi yawa na lokacinsa, ba ibada, ba zumunci, ba ayyukan alkhairi, a'a gaba ɗaya cikin harkar kasuwa, cikin harkar cinikayya, cikin harkar sana'a. To kaga wannan ya mayar da dinari da dirhami kamar abin bauta a wurinsa, wanda yake bawa kaso ake yi ya zanto Ubangiji Ta'ala ne ya mamaye zuciyarka, tana ci da bautata masa a cikin komai da ya shafe ka. Idan bawa ya zanto salihin bawa kuma Allah ya masa gaman ka, sai ya zanto da aikin shi da sana'arsa da nomansa duk ya sanya Allah din a ciki, sai wannan abin ya zama ibada. Ina fata an fahimta. Wajen neman kuɗi din yana tantance tsakanin kasuwancin da ya halatta da wanda bai halatta ba. Wani irin nau'i na kasuwanci ya halatta da in yi, wani irin ne bai halatta ba don kare. Kuma idan yana cikin yi wani abu ya keto na haram din ya zai ture shi. Kuma idan yana cikin yi a lokacin wata farilla ya zo cikin farillai ya zai dakatar da wannan dan ya je ya sauke wannan farillai. Kuma idan ya samu kuɗin yana kokarin wata hanya zan bi ta yadda zan kashe su ta hanyar da Allah ba zai fushi da ni ba. Ta hanya ta alkhairi, ta hanyar kirki. To idan bawa ya zama haka, to kaga sai zanto neman kuɗin nasa ma gaba ɗaya ya rome ibada. Don yana tunanin Allah wajen neman, yana tunanin Allah wajen kacewar. Amma idan mutum ya zanto cewa yana ganin sanya Allah da manzon Allah a cikin harkar neman kuɗi, wannan na sa a kasa samu da wuri. Don haka kawai sai ya ci gaba da harkarsa, kasuwancinsa, hanyoyin neman kuɗinsa, baya tuntuɓar dacewa ko dacewa a shari'ance. To kaga wannan ya zama bawan dinari, ya zama bawan dirhami. To ballantana kuma wajen neman kuɗin bugu da ƙari ga shi abin da hanyar da yake bi ba shar'antacciya bace ba. Tare da haka ya yadda ya tozarta sallah, ya yadda ya jam'i ya kubuce masa dan da yana ganin idan yaje jam'in nan kila wata harka ta kasuwa za ta samu cikas, bare ya tsaya kare je jam'i, ya yi sallar daga baya, ya rama daga baya, ya haɗu da azhar da al'asr da magriba da isha'i a lokacin kwanciyar barci, duk ya sallace su, ya kwanta ya barci, ya gode wa Allah, Allah ya karɓa tun da shi gafurur rahimu ne. Kaga wannan ya zama wato abdud dinar da kuma abdud dirham. Wannan shine abin da manzo Allah ke nufi. Manzo Allah ce duk wanda yake wannan to hakika ya halaka. Idan an ce ta'isa bi ma'ana halaka, domin daga at-ta'asa ne, at-ta'asa a cikin harshen Larabci halaka kenan. A wasu mukan ce ta'asa, wane yayi ta'asa? To amma dai a hasalin kalmar da Larabci abin da ke nufi al-halak, wato halaka kenan. Wal qatifa, haka bawan qatifa shi ma ya tozalta ko ya tabe ko ya halaka. Lafazin al-qatifa abinda ake nufi da shi tufafi ne mai zane. Galibi ai tufafi mai zane ko mai launi dan mutum yayi kwalliya da shi ne. To a nan gurin ba a nufin wani keɓantaccen tufafi mai kala iri kaza, ana nufin dukkan wani tufafi na alfarma wanda neman kuɗi dan saye shi ya mantar da kai wata farilla, neman kuɗi dan yin tufafi na yayi na ƙasaita ya mantar da kai wata farilla. To kaga mutum ya zama bawan rigarsa ce, bawan tufafin da yake sarwa, shi ne al-qatifa. Sai kuma al-khamisa, lafazin al-khamisa tufafi ne irin na da da suke amfani da shi, zane ne mai kusurwa guda hudu wanda bayan mutum ya sa izar ko rida'i sai ya yafa shi kuma a jikinsa, na alfahari ne shi ma na shiga ne ta fitar kunya. To duk bawan da wato ya zanto himmarsa shine tara kuɗi, himmarsa shine tufafi na yayi na alfahari na kasaita, to wannan ya tabi. In utiya radi, in an bashi wani abu cikin abin da yake nema na duniya, to sai ya ga ya yarda. Duk wanda ya bashi wani abu to shine mutumin kirki a wajensa. Wa in lam yu'ta lam yarda, idan ku ba bashi ba to baya nuna yardarsa. Wannan bayarwar sawa'un daga Allah ne ko daga mutane. Idan mu'amala ce tsakaninsa da mutane, mutane suna bashi kuɗi ko suna masa wata alfarma ya samu kuɗi, to sai ya yaba musu, ai mutanen kirki ne, ai sun yi an gani, ai kaza kaza da kaza da kaza. In ko ba su bashi ba ko sun hana shi, to duk yadda suke da salaha tsakaninsu da Ubangiji, wannan baya hana ya zage su, baya hana ya musu kage, baya hana ya ci mutuncinsu, tunda dai ya nema a wajensu bukatar sama ta biya ba. Kaga wannan ba karamin hatsari bane ba. Haka kuma a mu'amala tsakaninsu da Ubangiji, idan ya roki Allah, Allah ya masa buɗi, to sai ya yadda ya yi ibada. Amma idan Allah ya jarrabe shi da talauci ko rashi, sai ce ina amfanin sallar, muna ta yi ma mu ga komai a cikinta ba, ina amfanin kiyamul layl, ina amfanin azumin, sai yi ake hadarin mutum bai ga amfaninsa ba. To wannan alama ce ta taɓewar bawa idan bawa ya samu kansa a cikin wannan. Dan sifa ce daga cikin sufofin munafukai. Wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in utu minha radu wa in lam yutu minha idza hum yasqatu. Ubangiji ce daga cikinsu akwai wanda suke maka suke zundanka, wato suke yin magana da juna a ɓoye ba tare da ka sani ba. Idan ka zo rabon sadaka, idan ka zo rabon zakka, fa in utu minha radu, idan an ba su to sai su yadda, su ce lallai manzon Allah mutumin kirki ne, ai Abdullahi ne, ai Rasulullahi ne, ai Khalilullahi ne. Wa in lam yutu minha, idan ko an hana su, idza hum yaskatun, sai ka garansu ya ɓaci suna cikin fushi, sai ta zage-zage, suna harbin iska, suna habaici. Dan Allah wannan sifar ya take, ka kusan da yawa daga cikin mutane yau a wannan sifar take. Da wuya ka ga mutumin da zai gina mu'amala tsakaninka da shi don Allah, ba su da yawa cikin mutane. In ka ga mutum ya gina mu'amala tsakaninka da shi, ya je ka zo, ka je ya zo, kuna ta ziyartar juna, kila wani lokacin iyalanku ma su ziyarci juna, to sai ka samu akwai wata maslaha da yake so ya cimma. Idan yayi ya ga bukatar ba ta biya ba, sai ya yanke wannan zumuncin an fasa, sai ya nemi wani sabo kuma da zai samu wannan bukatar ta biya. Shi ma in ba ta biya ba sai ya canja wani, in ba ta biya ba sai ya canja wani, haka zai ta yi. Shi kullum sai dai ya mori da mutane, in dai ba zai mori da kafa to baya da mu'amala tsakaninka. Shi ko babu ni so ake gina abin shi don Allah. Ko da mutum ya baka, ko da bai baka ba, kasancewarsa bawan Allah, salihin bawa, mutum nagari, ahlus sunna, yana da haƙƙi a kanka na kaso shi, ka kaunace shi, ka tsare masa mutuncinsa. Ko kaga za a keta masa rigar mutunci ka hana, ba wajen ya taɓa baka komai ba, sai dan saboda shi salihin bawa ne, mutum ne nagari, ana kyautata masa zato. To akan wannan ake buƙatar musulmi su gina mu'amalarsu. Wa anhu radiyallahu anhu qala laqad ra'aytu 70 min ahli as-suffa ma minhum rajulun alayhi rida'un imma izarun wa imma kisar qad rabatu fi a'naqihim fa minha ma yablughu nisfa as-saqayn wa minha ma yablughu al-ka'bayn fa yajma'uhu bi yadihi karahiyata an tura awratuhu. Rawahu al-Bukhari. haka an karbo wannan hadisi daga Abu Huraira, Allah ya kare da a gare shi. Abu Huraira ce, laqad ra'aytu 70 min ahli as-suffa, hakika na ga mutum 70 cikin ma'abuta suffa. Lafazin as-suffa a larabci na nufin rumfa, wato wata rumfa ce ko bukka babba a jikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda galibin sahabbai da suka yi hijira suka zo Madina a cikin da suke zaune, cikin irin wanda ba su da masauki, ko cikin irin wanda sun fifita ma su zauna a nan sama da su mallaki wani gida. Kokari suke su haddace Alkur'ani, su haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ce za a tafi jihadi su fita. To Abu Hurairah yake cewa na ga mutum 70 cikin ma'abuta suffa din. A nan gurin sufaye suna da'awar cewa wai sunayensu ya samo asali ne daga ahlus suffa. To amma kalmar larabcin ba za ta taimake su akan wannan ba, domin lafazin as-sufiyyu wato sufi ko mabiya ɗariƙun sufaye, wato baya daidai da as-sufiyyu, domin in dangantaka ce zuwa ga as-suffatu daidai a cewa as-sufiyyu ba as-sufiyyu ba bi ziyaratul wawi. Ƙarin wawun ya nuna dangantakar sufanci wato daga as-suf ne. As-suf sadun da wawun da fa shi kuma abin da ke nufi gashin tumaki. To sufaye kuma wanda yake bin ɗariƙar sufanci an ce musu sufi, imma don saboda dangantaka zuwa ga mutanen da suke sanya gashin tumaki, wanda wannan alama ce ta gudun duniya a wurin mutanda, wato ba sa sa riga mai tsada ko mai kima ko mai daraja, sai su nemi rigar da aka yi ta da gashin tumaki. A wancan lokaci ita ce riga ta darajar ƙasa a ƙarshen ƙasa, sai mutum ya sa ta alamar gudun duniya kenan. To sai a ce haza sufiyyun, bi ma'ana wannan mutum ne da ya sanya tufafin da aka yi su da mai gashin tumaki. Waɗansu kuma suka ce daga sufa ne, wani mutum ne da aka yi shi a lokacin jahiliya, as-sufatu, mai yawan gudun duniya, mai tsoron Allah irin nasu a lokacin jahiliya. To daga baya sai ya zanto duk wanda aka gani da alamar gudun duniya da tsoron Allah sai a ce as-sufiyyu, wato mai bin ɗariƙa ko mai bin hanya ko mai bin salon rayuwa irin na sufa, wancan mutum da aka yi a lokacin jahiliya kafin zuwa manzon Allah. To da haka sufi dai ko ya zanto mai sa riga gashin tumaki, ko kuma ya zanto mabiyin sufa, sufa kuma wani mutum ne lokacin jahiliya kafin zuwa manzon Allah. Abin da Ibn al-Jawzi ke da ya faɗa a cikin littafin Talbisul Iblis, duk wanda yake so sai ya je leƙa ya gani, dan ba wanda ya yi bayanin yadda sufaye suke irin Ibn al-Jawzi, gaskiya yana daga cikin mutanen da suka yi bayanin sufanci da hakikaninsa. Yace asalinsa asali sufanci gudun duniya ne. Yace to gudun duniya ne sai aka garwaya shi da zikiri, wani lokacin da rawa, wani lokacin da kiɗa, saboda mutane ne masu gudun duniya, sai ya kasance kuma sun fi shagaltuwa da ibada sama daga shagaltuwa da ilimi. To saboda jahilci sai shaitan ya yi ta ƙawata musu al'amura da dama wanda ba su da alaƙa da ibada, su kuma suna yin su da sunan ibada. Yace wannan sai yasa suke yin zikiri da kiɗa, wani lokacin zikiri da rawa. To wannan zikiri da suke yi da kiɗa da rawa sai suka samu fasinja iri biyu, mabiya iri biyu. Na farko mai gudun duniya, idan ya ga irin gudun duniyan da sufaye suke yi sai ga su ne mutanen kirki sai bi su. Na biyu mai son wargi da sakewa da holewa, idan ya ga ana kiɗa kuma ana takaduwa da mata ana zuwa yawo, to shi ma sai shiga ciki, shi ma zai takata tunda an ba da dama. Wallahi haka Ibn al-Jawzi ya faɗa tun wajen shekaru 700-800 baya da suka wuce baya tare. Sai ga abin kamar yau yake rubuta shi kamar a nan cikin garin Kano. Talbisul Iblis, ka je ka so kurmi goma ma za ka samu littafin. Yace laqad ra'aytu 70 min ahli as-suffa, naga mutum 70 cikin ma'abuta wannan bukka, mazauna a wannan bukka ko rumfa da take jikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam. Ma minhum rajulun alaihi rida'un, ba ɗaya daga cikin su da yake da rida. Rida shine wato mayafin da mutum zai dora akan kafadarsa. Imma izarun, ko dai kaga mutum da izar kadai, wato mayafin da zai dora a kugunsa ba na daurawa a saman. Wa imma kisa'un, ko ma ka ganshi da zane guda daya ko gwado guda daya, shine kisa. Qad rabatu fi a'naqihim, wato yadda suke masa, kasan idan zaka sa zane guda daya ko gwado guda daya, yayin da ka rufo shi ya rufe bayan ka haka, to kaga nan bangaren daya ka iya daga shi akan wannan kafadar, nan bangaren daya ka daga shi nan kafadar, sai kai mai sai ka kulle baya. Ya ake cewa wannan? Me ake ce masa? Lage. Sai ka yi lage. Ina ba ta amfani da wato idan aka idan tafiya ta tafiya wata zuwa sai sun manta da Hausa gaba ɗaya wallahi. Kaga duk wanda ya zama da ko dai irin na ƙauye ko ma dai cikin birni dai aka yi zama da irin zama wanda yake na da da ake yi wanda yake akwai zumunci tsakanin gida da gida, unguwa guda sai ka cewa duk gida ɗaya suke kwana ko sauran kofar gida guda ɗaya. Duk yaran unguwar a wani ƙasar soro na unguwar guda ɗaya suke kwana. Yawanci a lokacin akwai godo akwai bargo. To duk wanda ya tashi da godo da safe kafin ya je zalo za ka ga lage yake yi wani lokacin. Ina ba ta mun tashi wanda suka tashi a birni bai san wannan, wanda suka tashi a ƙauye sun san wannan, ko shi ma wannan wani ilimi ne ka san wannan din. Yace kadar fatufiya a naƙihim, gaba ɗaya kowanne ya ɗaura zanin ya ɗauro shi a jikin wuyansa haka, ta yadda ba zai ishe shi ya ɗaura a ƙugu ba kuma ya ɗaura wani a kafaɗa, to bari guda zai yi masa dabara ya saba shi haka, wannan gefen ya biyo ta nan, wannan gefen ya biyo ta nan, sai ya kulle shi daga nan wuyansa a baya, shine kaɗai tufafinsa, kuma sahabi cikin sahabbai. Yace kuma adadin masu hakan wajen mutum 70, kuma kar ku manta fa su Allah ya fi so a cikin wannan al'umma, dan haka ma ya hada su zamani guda da manzon Allah. Wa minha ma yablugu nisfa saqayn, akwai wanda tufafin nasa in ya daura ta ka yayi lage zai kawo tsakiyar rabin kaurinsa. Wa minha ma yablugu alkabaini, akwai wanda tufafin nasa lautacce ne zai kawo har kusa da idan sawunsa. Fa yajma'uhu bi yadihi, sai ga mutum yana tattara wannan tufafin da hannunsa haka nan gaban ya jinke, tunda nan ya daure bayan nan kuma gaban, ko in zai zauna ko in zai tashi sai da me, sai yana jimke shi haka da hannunsa. Karahiyata an tura auratuhu, dan jin tsoron kada ya je zama ko tashi ko yin wani abu a ga al'auratsa. Wato me wannan yake nuna? Wannan fa gaba ɗaya shi ne gidan, shi ne wajen, baya da wani sauran abu a gida. Wannan ai su ne duniya ba mu zo zama ba, ba komai sai wannan. Wato wannan ya nuna maka irin yadda sahabbai suka yi rayuwa ta kunci. Ai a wani hadisin cikin Bukhari, Abu Hurairah ke cewa ba mu fara koshi ba sai da aka bude Khaibar. Wani sahabi ke cewa ba mu fara koshi ba sai da aka bude Khaibar. To ka ko yakin Khaibar an yi shi na shekara ta 7 bayan hijira, ma'ana shekaru 7 din nan cif da manzo Allah ya yi a Madina duk zamanin da ake na yau da akwai gobe babu. Wato sai bayan an bude Khaibar, daular musulunci ta yi karfi, sannan kuma aka fara samun wadata har ma wani zai koshi. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Wato sai wannan ke nuna cewa daga cikinmu yanzu wanda yake kukan talauci, kaga har ya gigice, wato ya fi da yawa daga cikin sahabban manzon Allah wadata. Dan kila yana da tufafi sar uku, sar hudu, sar biyar na canjawa. To shi kuma wannan zani ne guda ɗaya, tal gare shi baya da wani saici. Shi ne na sawar, shi ne na zuwa juma'ar, shi ne na idin, shi ne na barci. Amma tare da haka ba su ji cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabar da su ba, tare da haka ba su ji su kaskanta a gaban abokanan adawarsu ba, da izza suke tafiya a bankasa. Wa anhu qala, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wani hadithin manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ad-dunya sijnul mu'min, ita duniya kurkukun mu'mini ce, wa jannatul kafir kuma aljannan kafiri. Wato duniya kurkukun mu'mini ce kuma aljannan kafiri. Me wannan hadisi yake nufi? Wato wannan hadisin na nufin kafirai su zama akan buɗa musu duniya, mu'minai duniya. Wadata da kafirai suke samu takan ɗara wadatar da mu'minai suke samu. Ma'ana idan ka kalli taron kafirai gaba ɗayansu da taron mummune gaba ɗayansu, to sai ka samu wadatar da ke hannun kafaran tana da yawa sama da wadda take hannun mummune. Amma ka iya samun a ɗaiɗai ku a samu wani mutum ɗaya cikin mummune yana da wadata sama da waɗansu miliyoyi masu yawa cikin kafarai. Amma idan kowanne suka haɗa abin da ke hannunsu, to wanda ke hannun kafarai ya fi wanda ke hannun mummune yawa. Ko da a lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ai idan ka kalli hoton yadda manzon Allah ya rayu tsakaninsa da sahabbai, kafatanta da Quraishawa a gefe daya, karfin tattalin arziki dake hannun Quraishawa yafi wanda ke hannun Annabi da sahabbai yawa. Ko da a yakin Badar kawai da aka fito, wanda da doki da raƙumi da komai ba su fi goma ba, amma can gurin mutane sun taho a mutum 1,000, bayan kowa na haya a kan raƙuminsa, ga raƙumin da ke ɗauke da kayan abinci, ga raƙumin da kora sa ake kullum a yanka raƙumi ɗaya, a kullum a yanka raƙumi 10 kai, tsawon kwanakin da za a yi a tafiyar kullum ana yanka raƙumi 9-10. Wanda da wannan ne manzon Allah ya gano lokacin da ya kamo, aka kamo waɗansu daga cikinsu sun je neman ruwa, ya tambaye su ya ce ku nawa ne, ya ce gaskiya ban san ko mu nawa bane ba. Sai manzon Allah ya ce raƙuma nawa kuke yankawa kullum? Ce wata rana a yanka 9, wata rana a yanka 10. Sai ce to ku 1,000 ne ko kuma 900. Ma'ana sai manzo Allah ya lissafa kowane raƙumi ɗaya zai ishi mutum nawa? Mutum 100. Kowane raƙumi ɗaya mutum 100. To ka duba fa waɗannan mutane, kaga wadatar ai tana da yawa ke. Wannan ba wanda suka fito daga Makka kenan, banda ayarin kasuwancin da Abu Sufyan ya wuce da shi, wanda su bisu wajen yakin ba. Kuma idan ka kalli hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa وطيط الكنزين الأحمر والأبيض وتؤنو ذا أنباني تذكر دولة لغدابيو تذكر دولة الرومة تذكر دولة الفارسة ينافت هكا أمتعين على بسر كافان هكا يتبتع تند هكا بيتبتع بلوكة الله ورمى ذا الله سألوكة الهليفة أمتع الخطاب كاد ألوكة أن أتي إذا أنتي الكنزين أنا نفن زيناري دا أذرفا توكما زيناري دا أذرفا دا أنتي زيناري أنسى مما لكان سكوسوني الروم Azurfa mamallakansa kuma su ne fashawa, domin in ma wani ya mallaki wannan a duniya a lokacin, to kasan da waɗannan dauloli guda biyu suke da shi ya tsara na kowa. Amma haka manzon Allah ya assasa shari'ar musulunci a ban ƙasa. To kaga daga nan za ka gane jahilcin waɗanda suke ganin ba za a iya aiki da shari'ar musulunci ba sai an samu wadata. Wasu ce dan me za ku ce a yanke hannun ɓarawo bayan ana cikin yunwa? Ai Umar ɗan Khattab ba a amur Ramadan ya daina yake hannun ɓarawo, ba su san kisar ba, ba su san me ya faru ba, ba su san dangantakar da yanzu ɗin. Ai ba wai talauci ne ya sa mutane suke cikin wahala ba, zalunci ne ya sa suke cikin wahala. Zalunci ne, in ba haka ba nawa ake ba kowace jiha, nawa ake ba ta kaso, kowace ƙaramar hukuma nawa ake ba ta kaso? Kuɗaɗe ne ba su yawan gaske, wanda sun isa a yi komai in za a tsaya a adalci. Amma rashin adalcin aka yi sata, to shi ne mutane suke cikin wahala. Amma ba yi wahala ce wadda dama can azalta faɗo a kansu ba, a wahala ce da mutane suka jawo a kansu ita sakamakon azzalumai da suke mallakar ba. Ina fata mun fahimta. To shikenan sai ka ce, to shikenan kar a bauta Allah har sai ranar da aka koshi, har sai ranar da aka babu ranar da za a bauta Allah kenan. Abinda ba su wannan maganar ke nufi, babu ranar da za a bauta Allah kenan. Kaga wannan ya zama kuskure. Sai dai ku ce azzalumi su daina sata, daina sace kuɗaɗen mutane a local government, a daina sacewa a state, a daina sacewa a federal, a tsaya a tsarin rayuwa, a shimfiɗa ƙa'idoji, duk wanda ya sata a kama shi a ƙwace dukiyar, in za a yanka shi a yanka shi, in za a tsire shi a tsire shi, ma me za a yi masa ta a yi masa, shi kenan sai mutane su daina sata. Sai mutane su daina sata. Amma dai kawai dan mutum yayi sata yana minista, kawai sai aka cire shi aka ce an kore shi daga minista saboda bai saboda ya sata. Yayi sata yana dan sanda, sai aka ce kawai an kore shi daga dan sanda. To abin da ya sata fa shike da ya tafi da kayansa. To dan Allah idan yau mutum ya shiga dan sanda sai ya ga an kori babban dan sanda saboda yayi sata, ko ba kawai shi aka dore shi, kawai dai an kore shi, shikenan ya tafi. To me zai hada shi ma yau ya take cewa kansa, sai ya ga cewa idan ya lissafin albashinsa daga yau da ya shiga dan sanda, har yi zuwa yake karin da zai fita daga aiki, har yi zuwa fansho ɗin da za a bashi, zai iya lissafi ya calculating ya ga zai kai nawa. To sai iya sace wannan abin daga yau, idan ya so a kore shi daga yau shikenan ya riga ya huta, don da in ma tsaya ya aikin ga abin da ya samu, to bari ya sace daga yau kuma a kore shi daga aiki shikenan. Korar mutane da ake daga aiki, ko a canja wani commissioner mai tsugunni ya yi sata a nan gudun sai a ɗauki daga nan sai a kai shi can, kaga wato tunda ya ka sace nan kuma ko matan wurin ma kafin a gane ka sake sace ba, shi ne maganar kawai ba nawa. A kamata a fallasa shi, a fito da shi gidan rediyo, a fito da shi talabijin, ya sace kaza, wani dan wani dan kaza dan kaza dan kaza ya sace kaza. Saboda haka ana nan dukkan ranar nan sai an taso shi a je in ya sai shanu a ƙauyensu, in ya yi kaza kaza, in yana noman rani a wani wuri, duk abin da yake gaba ɗaya a ƙwace a mayar da shi treasury ɗin gwamnati. To wannan an ƙwato abin da ya sa so kenan. To yanzu kuma za a yi masa hukuncin abin da ya yi. to sai a ga me ya dace a yi masa. Haddi za a yi masa idan abin ana yin haddi, yanke hannu za a yi idan ana yanke hannu, gudala za a yi, a ta'aziri ne a danka alkali cewa kai masa horon da zai zama gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. To a irin wannan idan alkali ya ce a kashe shi ma sai a kashe shi, shikenan magana ta riga ta kare, wani ba zai sake yi ba. A sanarwa mutane ga abin da yi, kuma a yi masa addu'a, muna fatan Allah ya tsarkake shi. An kashe shi an huta, muna fatan Allah ya cigar da shi aljanna. Ya Allah kar ka kama shi da laifin shi gobe kiyama. Shikenan an riga an huta fa. Amma sai a ce ana dogon turanci, ana kaza, ana kaza, a ba a yanke mutane hannu a amin ramada, an dakatar da haddi, an yi wane ne. Shi ne shi ya sa mutane suke fusata. Allah tsare mu. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mankibayya. Abdullah ibn Umar yace manzo Allah ya kama kafaduna guda biyu. Akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mankibayya. Manzo Allah ya kama kafaduna sai yace da ni mai. Fa qala yace kun fi dunya ka annaka gharib aw adiru sabil. Ka zama a cikin wannan duniya kamar bako da yazo yau yana shirin gobe zai koba garin su, aw adiru sabil ko ko matafiyi da ya da zango a gindin wata itaciya dan ya ci abincinsa kuma ya jima ya tafi tafi. To kaga abinda manzo Allah yake kenan, kun fi dunya ka annaka gariban aw adiru sabil. To waɗansu malamai suka ce aw din nan wato kamar rawi da yayi shakka. Manzan Allah dai ya faɗi ko dai ya ce kun fi duniya ka annaka garib ko kuma ya ce kun fi duniya ka annaka abiru sabil, ɗaya daga cikin biyu ya faɗi. Wato ka zama kaman baƙo a duniya ko kuma ya ce ka zama kaman matafiyi a duniya. Waɗansu malaman suka ce a audun nan wato ba wai abin nan bane ba, manzan Allah yana nufin ko ka zama wannan ko ka zama wannan, wato siffantuwa da waɗannan halayen yake nufi. To menene bambanci tsakanin garib da kuma abiru sabil, me bambanci tsakanin su? Hakikanin gaskiya bambancin da ke tsakanin su, shi garib kamar mutum ne dama ya taso daga Sokoto ya zo Kano, zai waɗansu kwanaki ga bukatun sai koma, yanzu a nan ya zo mai garib. Amma abiru sabil mutumin da daga Sokoto ya taho zai zo Kano, to sai ya da hanya, ya yada zango a talatan mafara ko a gusau ko a funtuwa a gindin wata bishiya dan ya ci abinci ko dan ya alwala ya sallah ya ci abinci ya tafi. Kaga ko bambanci, dan abiru sabil yana kan hanya bai ya bar garin sa bai dai san inda yayi wasinke ba, amma garib kuma ya riga ya je har yana masauki. To ko da ɗaya daga cikin su dai, shi garib wanda ya riga ya je har yana masauki, zaman da yake a wannan masaukin nashi zama ne na yana jin yazo dindindin ko kuma akwai sa ran komawa gobe da jibi, temporarily ne yake zaune, zama ne na wucin gadi, gobe ko jibi ko gata zan tashi. Don haka ma a lokacin ba da kayansa ya zo garin gaba ɗaya ya bar waɗansu kayan a can, ba da iyalinsa ba ya zo ya bar iyalinsa, ba da ƴaƴansa ba ya zo ya bar su a can wurin, kaga ya zo ne don ya koma. To manzo Allah ya ce haka ya kamata ka kasance a duniya, yadda baƙo mai jin zaman baƙunta yake zaune a garin da ya je baƙunta kafin ya tafi, haka ake so mu riƙa ji a duniyan nan da muke zaune, ba zama ne na dirshan da bararrajewa ba, a zama ne na ɗan wani tikin lokaci. Wannan sai ya sa kullum kana cikin kimtsi na gobe zan tashi ko gata zan tashi. Ina ba ta fahimta yadda baƙo ke cewa gobe zan tafi ko jibi zan tafi, ya fara haɗe kayansa ya ɗaure wannan ya ɗaure wancan. To haka kai kake ƙoƙarin tattara kayanka na zuwa lahira, haƙƙin da ke kanka duk wanda ke binka bashi kana neman ka sauke, duk wanda ka zalunta kana neman ko ka biya shi ko ka je ya yafe maka, duk wanda yake wajibi ne akan ka kai masa kaza kana kokarin yi masa, dan kana jin kila gobe in mutu, kila gata, kila gobe, kila jibi, kila gata. Kaga mutum ya zama garib kenan. To dan Allah idan mutum ya fahimci duniya a matsayin haka za ta rufe masa ido ko alama ba za ta rufe masa ido ba. To haka kuma abiru sabil wanda ya yada zango a gindin wata bishiya dan ya ci abinci ya tafi, haka ake son ka dauka a duniya, ka zo ne dan ka yada zango, ma'ana daga lokacin da aka haife ka ka kama titin zuwa lahira, duk inda kake zaune a duniya da makaranta da aiki duk zango ne daga cikin zangogi na tafiya, daga cikin zangwayen tafiya. Ka zauna a nan ka danci abinci, a jima ka je can gurin lokacin sallah, a jima ka je can kana jin bawali, haka kake daukan zaman ka na duniya, makaranta a matakin farko, a mataki na biyu, a mataki na uku, aiki da siyasa, duk kana daukan wannan fa zama akan hanya ne. Kaga tunda akan hanya kake, zaka so duk wani abin da zai jinkirtar da kai, kana son ka yi amfani da kowane minti wajen abin da zai baka guzurin can din da zaka tafi, can inda kai watsinke ita ce lahira. To abinda wannan hadisi ke nufi kenan gurgurdan yadda malamai suka yi sharhin sa. Kun fi dunya ka annaka zari au abiru sabil, abiru sabil matafiyin da yake kan hanya. Wa kana ibn Umar radiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Abdullahi dan Umar ya kasance yana cewa idza amsayta fala tantazir as-sabah, idan ka kai yamma to karfa kai jiran safi. Wa idza asbahta fala tantazir al-masa, idan ka kai safiya to karfa kai jiran yamma. Wa khudh min sihhatika limaradik, riki duk wani aikin alkhairi da zaka yi a lokacin rayuwarka, limaradik dan ka ci moriyarsa lokacin da rashin lafiya ta zo. Wa min hayatika limautik, ka riki dukkan wani aikin alkhairi lokacin rayuwarka, limautika dan ka ci moriyarsa bayan mutuwa ta zo. Me wannan hadisi ke nufi cewa idan ka kai yamma kar ka yi jiran safiya, idan ka kai safiya kar ka yi jiran yamma. Abin nufi duk aikin alkhairin da zaka iya yin sa yanzu ana marece, kar ka ce bari ma dai kawai gobe na yi. Yi shi yau din. Duk aikin alkhairin da ka ga kada safi kana da ranar lokaci ka iya yi, kar ka ce sai da yamma, bari ma sai da yamma, ka yi shi yanzu din. Saboda zuwa yamma baka san me zai faru ba. Yanzu kana da lafiya kila idan an kai yamma baka da lafiya. Yanzu kana da rai kila idan an kai yamma ka riga ka mutu. Abin nan da kake da shi na alkhairi a yanzu yana hannunka mallakar ka ne. Kana da dama ka yi kowace sadaka da shi ta zama a banzar tasuwa, Allah ya ajiye maka ladan a kiyama. In ka bari aka kai yamma, kuma aka kai yamma din ba da kai ba, abin ya zama cikin kayan gado, yanzu ba mallakar ka bane ba kenan. Hisabin ya aka yi aka samu wannan kai za a yi wa, kuma ka bari ba kai ne ka kashe ba. Kaga wannan ya zama ba naka ba kenan, dan ya riga ya zama cikin kayan magada. To yanzu da dama za a ga cewa kana son ka yi aikin wani alheri yanzu, jinkirin sa cewa bari sai gobe, bari sai da yamma, sai wani tunani ya zo sai hana kai, ko shedan ya zo ya shagaltar da kai, ko shedan ya zo ya razanar da kai cewa dan me za ka yi kaza, ko ya jefa ma mummunan zato dan me za ka yi kaza, ai kila ma wanda kake so ka baɗin nan kila ma yana da kaza, ai wani mutum ma kila ma ya fi ka hali kuma kake son ka bashi kaza. Duk shedan zai iya ta maka ta wannan tawilanta barasa kan gado. In ma har shedan ya ga duk bai ci nasara akan ka ba akan kai mummunan zato, sai ya zo maka da nasiha, wai to ai ka ga yanzu da ake ka bayar da ubadan Allah ba, ai ga lamar ka riƙe kayanka. Sai ka ji mutum wallahi ina so in bayar amma ni nake jin tsoro. To ka yakin ka bayar mana wannan duk huduma ce take dan wa ari yake jin. Saboda shi shedan yana lura da bangare guda biyu ne, bangaren kuzari da hanzarinka. Idan ya ga dan adam mai kwazo ne da hanzari da kuzari, to sai sa ka wuce inda shari'a ta ce a tsaya. Bangaren kasawarka da ragwantakarka, idan ya ga a wannan bangaren ka fi rauni, to sai ya kara kasalantar da kai, ya kara dakilar da kai, ka koma furar baya. A ko'ina shi shedan ba zai kyale ka ba. Da haka sai mutum ya kiyaye kenan. Abinda wannan ke nufi idza asbahta fala tantazir al-masa wa idza amsayta fala tantazir as-sabah. Sannan wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Kuna sanar da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ribaci biyar kafin biyar, igtanim khamsan qabla khamsin, wato ribaci ababe guda biyar kafin guda biyar. Biyar ta farko da aka ce ribata rayuwarka, lafiyarka, kuruciyarka, wadatarka, larar lokacinka. Ai ku rike su guda biyar, rayuwa sai me, lafiya sai me, ƙuruciya sai me, wadata sai me, rarar lokaci. Duk wanda ya samu guda biyar ɗin nan bai ribace su ba, to akwai biyar ɗin da za su maye gurbinsu, kaki ko kaso. Rayuwa me zai maye gurbinta? Mutuwa. Ƙuruciya me zai maye gurbinta? Tsufa. Wadata me zai maye gurbinta? Talauci. sannan kuma lafiya me zai mai gurbinta? Rashin lafiya. Sannan kuma ranar lokaci me ke mai gurbinsa? Shagulgula. Shagulgula, kaga lokaci ya maka gana. Yanzu waye nan gurin wanda lokacinsa yake ya ishe shi? Da ɗan kasuwa, da ɗan boko, da manomi, da malami, kowa awa sha biyu ɗin nan ta yi ne ta yi masa kaɗan wajen al'amuransa. Kaga ai shagulgula sun yawa kenan. To kuma ana ƙara tafiya, ko ƙaruwa suke, kuma ba raguwa suke. Karka taɓa tsammanin gobe za ka samu ranar lokacin da ba na yau ba, gata za ka samu ban da yau. Haka lokaci zai ta matsayi maka. To wannan ɗanka ɗanɗan matsatsan shi za ka riƙa ture abubuwan da ba su da amfani don ka yi mai amfani. To waɗannan al'amura da manzo Allah ya ba da shawara, yana da kyau ɗan adam ya ɗauke su. Kuma wani abu shi ne, duk mutumin da ya yi amfani da rayuwarsa, ya yi amfani da wadatarsa, ya yi amfani da lafiyarsa, ya yi amfani da ƙuruciyarsa, yayin da kishiyoyin waɗannan suka faru, ayyukan alkhairin da ka saba yi a karan fari, yanzu sai wani abu ya zo kishiyar wancan ya hana ka yi, to ɗin lokacin ya za a rubuta maka ladan kana yi. Kana cikin ƙuruciya, ka zama mutumin kirki nagari, ayyukan alkhairi, ayyuka na salaha, karatun alkur'ani, da'a ga mahaifanka, ziyartar mara lafiya, al'amru bil ma'ruf, annahyi anil munkar, duk wani aiki na alkhairi kana kokarin shiga ciki. Idan tsufa ya zo baka iya, idan lokacin ya sa a rubuta maka ladan kamar ga haka kana yi, saboda ka yi kana cikin ƙuruciyarka. Amma idan baka yi amfani da yarintarka ba wajen wannan, kai ne kallon kwallo da safe, kallon kwallo da yamma, kallon kwallo da daddare, wasan snooker, wane wane ne, wane ne, wannan duk kashe rayuwarka, sai tsufa ya zo maka. To dama ƙuruciyar baka yi aikin alkhairi ba. Yanzu kuma tsufa ya zo kuma kana son kai ba za ka yi ba. Da haka ba za a rubuta maka ladan kana yi ba. Ba za a rubuta maka ladan kana yi ba. Kana da lafiya, kana aikin alkhairi, in rashin lafiya ta zo ka kwanta kwana 40, kwana 50 baka iya tashi, sai a riƙa rubuta maka ladan kamar gashi nan kana yi. To shi yasa manzo Allah ya ce ka ribanci biyar kafin biyar a cikin wancan hadisi. Qalu fi sharhi hadha alhadith, sun faɗa cikin sharhin wannan hadisi, in ji Imam An-Nawawi, ma'anahu ma'anarsa shine la tarkan ila ad-dunya, kada ka karkata zuwa ga duniya, wala tattakhidha watanan, kada ka rike ta a matsayin wurin zama, wala tuhaddith nafsaka bi tuli al-baqa'i fiha, ka daina labarta wa ranka, zuciyarka, tsawon wanzuwa a cikin duniya, wala bil i'tina'i biha, ka daina labarta wa zuciyarka yawan damuwa da duniya din, ayatata, wala tata'allaq minha illa bima yata'allaqu bihi al-gharib fi ghairi watanihi, kada ka ratayi da komai a duniya sai da irin abinda baqo yake ratayuwa da shi a garin da ba nashi ba, wala tashtaghil fiha bima la yashtaghilu bihi al-gharib, ka daina shagaltuwa da ita da irin abinda baqo ke shagaltu baya shagaltuwa da shi, wani irin baqo allazi yuridu dhahaba ila ahlihi, wanda yake son komawa garinsa, baqon da yake son gobe zai koma garinsa, ko ka ce masa yau ana wani wasa a wuri kaza, zai ce maka zai tsaya, ba saurara nake, sauri nake zan yi kaza, ina ne ina wasa, na baro iyali na a gida, a yau ana abu kaza, yau ana zo ka rika na unguwa kaza, mu je in mun dawo ka tafi, kaga duk ba zai karbi hanzarin ka ba. To haka ake son wanda yake cikin duniya kullun lokacin sa ya ga kowane awanni kai me ka aiwatar a cikin sunan alkhairi, saboda kana kan hanya ne, muna kan hanya ne gaba ɗaya. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أنك ربونا حديث لقاء أبو العباس شين سهل بن سعد الساعدي الله شكاله داء قريش ياتي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونمتن يا زوجة من ذا الله قرادة من جستبت قريش دا يالين جلنسا فقال يتريشي يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. يتي يا من ذا الله ننام وانا ايكن دي دن نايشي متى نيزا سوني الله ذي سوني وتكاك صحابي كل سنة تنبيع تيتا أبند الخير ذي دعوه بريس. فقال زي من ذا الله تي ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Manzo Allah ya ce izhar fi dunya, ka guji duniya, yuhibbaka Allah, sai Allah ya so ka, wazhar fi ma inda nas, ka guji abin da ke hannun mutane, yuhibbaka nas, sai mutane su so ka, wato kenan wanda yake san mutane su son shi to sai ya kaucewa abin da yake hannunsu, dan idan ka nuna kana san abin da yake hannunsu ba za su so ka ba. Idan ka roki mutum sau ɗaya sau biyu zai iya jure, idan kai na uku to ba zai jure ba. Sannan in kuma ya jure ya baka to za ka ga abin da zai baka bai kai na ɗaya da na biyu da ka roke shi ba. Sannan kuma daga nan idan ya ganka in dai shi ya riga ganinka kafin ka kai shi to zai ɓuya. Sai ga wannan mutumin nan shi da ya ga mutane sai zo sai kaza kaza to ai kowa ma haƙuri yake sai ya sha kwana kyale ka. In kai kun gaisa to wuri ne ya ƙure masa. Kuma idan har za ku gaisa to za ka fahimci cewa a cikin hanzari yake ta yadda ba zai baka lokacin saurare shi ba. Kafin ka buɗe baki shi da zai ce ya kwana biyu ya ake ciki baya son ka buɗe baki saboda ya san bakinka. Saboda sai zanto shi ne ke tambaya kai kake bada mai. A ƙarshe sai to sai an jima sai an jima sai an jima. Kana da wallahi ina da wani alƙawari da wani akwai yana nema ya gode ya barka. Kaga idan ka zama haka. Ni dan saboda jawabul amr jawabul talab ne majzum ne ai cikin nan alama ta jizma din shi nan fataha da zai saboda wani dalili cikin dalilin na sarfu ko na nahwu. Wannan hadisi ne Hasan rawahu ibn Majah al-Imam ibn Majah ya ruwaito shi wa ghayruhu bi asani da hasana da wanansa duka dai sun ruwaito da sanadi wato sanadai isnadi masu kyau dan haka hadisi ne sahihi. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وانا حديثي أنكره دقى النعمان بن بشير النعمان بن بشير كيتوا ذكر ابن عمر ذكر عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يا أنبتا من تيوا ما أصاب الناس من الدنيا إذن أبند متانيسك سامون الدنيا فقال سيتي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله ناقما ذن الله زلال أمن جستبت قريشي يظل اليوم زيني يني تر يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه يلتوي ينا تاكرا هكا yana dan matsewa haka saboda tsananin jin yunwa kasan cikin ba komai idan ka dan wani ka dan matse ba sai ka dan ji dama dama ba sai manzo Allah ya rika matse jikin sa haka yalta wiki ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnahu baya samu min ad-daqali ad-daqal shine lalatattan dabino kamar tsunta mun gane ku. Ummuna Aisha take cewa tuwfiya Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ta da mutuncin Allah sabbata gare shi da iyalan gidansa ya rasu wa ma fi baiti shay'in ya'kuluhu dhu kabir a daki na babu wani abu da zai kosar da wata dabba ma abuciyar hanta wato ko mun kankantar dabbar inda tana da hanta abinda ke daki na na abinci bai kai kosar da wannan dabbar ba. Kun fahimci magana ta ai tace me illa shatru sha'irin fi raffin li sai dan kadan daga cikin abinci na sha'ir fi raffin li na sashi a cikin wata ma'ajiyatawa lafazin arrafu kamar katako ne a da suke gyara shi ayi kamar sifar akwati da shi dan a rika zuba kaya shi yasa larabawan yanzu na zamani irin kanta ta zuba littafi sai ce mata raff ko wata mata takala ta kanta ta zama raff jami'in sa shine rukuf an gane ko ko kanta din gaba daya ce mata arraf فأكلت منه سي ندكو ندنشي حتى طال علي حريت انتو كيلو كشي دني فكلته سي نعونا ففنيا سي كاري واتو وانا كرامة تسيكنا دو من دا ابني كتن ابن دا بيكي لبن كوانو با نشعير كونا الكما كونا ابنشي تدو تأجي شي كده مثلا الله يبردرشي لو كسن دي بردونيا to kullun za ta yi abinci sai ta dauko daga ciki sai a dauka a dafa yana nan yadda yake kullun haka. Tace wata rana sai tace bari in auna in ga ya kai rabin kokwanin ko bai kai ba tace daga ranar da na aura daga nan nayi kare. Kaga wannan menene ta zama karamatul auliya kenan wannan karama ce ta waliyan Allah ta zahiri ga ta kuma kaga cikin muttafaqun alaihi sahih bukhari da muslim. Shatru sha'ir ai shay'un min sha'ir abinda take nufi shatru sha'ir
kadan daga cikin abincin sha'ir, kaza fassarar Tirmidhi, haka Tirmidhi ya fassara hadisin. Don in ba karama ba kan ai abinci mudannabi daya ko sa'i guda ina zai kawo mutum. Amma ta dauki lokaci mai yawa, hatta qala ilayya, tace har ya dauki lokaci mai tsawo da ni ina ci. Fakiltuhu, wata rana kawai sai na gangansu na ce bari in auna in ga me ya rage. Fafaniya shikenan sai kare. Kila da ta bari da an dauki lokaci da dama tana ci. To dama wannan kaga ita ce karama ta waliyyai, dan ita karama da Allah ke girmama waliyyai da ita, wato shi kansa waliyin baya sani sai bayan abin ya faru. Ba lalle bane wali ya san abu kaza zai faru kafin faruwarsa. Sai yin abin ya faru, Allah ya girmama shi da shi sannan ya gane. To kuma akan gane karama ce idan hakan ya faru ga wanda an san salihin bawa ne a sirri. Amma mutumin da ba salihin bawa ba ya zo ya yi wani abin da ya keta al'ada, to kaga wannan ba karama ba ce ba, tsafi ne. Tsafi ne. Don aka ce akwai irin wani malamin tsubu da aka kai shi wajen wani mai mulki, to da suka shiga da irin katon sirbin nan yana jan haka, sai shi mai mulki ya miƙo masa hannu za su gaisa, sai ya dan saki sirbin, sai sirbin ya tsaya da kanshi har suka gaisa, sannan kuma ya koma ya yi haka da hannunsa, sirbin ya zo shiga hannunsa. Kaga wannan ai tsafi ne, ba karama ba ce. Wallahi tallahi tsafi ne. Wannan idan ya mutu akan haka ba shi ba aljanna. Billahi la ilaha illahu, in ya mutu akan wannan ba shi ba aljanna. Amma sai mutane su gwamna ai karama ce. Ha kuma ko wani gwamnan wata jiha da ya je wajen wani malami shi ma a Nijar. Ba ai malami ala haddi kaulihi, ba ma abin da suke malami. Shi kuma kyanwa ya sa aka yanka. Aka yanka ta yana ganin jinin ta ya tsaya, an cire kan ma daban, sai kyanwa ta tashi ta yi ta zagaye-zagaye da ta zagaya, sai kan ya taho da kansa ya makale a jikinta. Tafita ta yi tafiyarta, sai ce masa ta bukatar ka za ta biya, inda kyan wannan ba ta tashi ba da shi kenan, amma tunda ta tashi bukatar ka za ta biya, shi kenan yi kaza yi kaza. To kaga waɗannan duk arna ne, ba malamai ba ne ba. Billahi la ilaha illallah, ba musulmi ba ne ba, kwata-kwata ba abin da ya haɗa sirrin musulunci. Matsafa ne kawai. Amma sai a zo a ɗauke su ana ɗauka cewa wai malamai ne, wai sun yi kaza. Kullum abin da nake faɗa wa masu mulki su fahimta shi ne. Su yanzu suna jin tsoron irin waɗannan malaman. Da mulkinka, da insecuritinka, da kuɗinka, da komai, da wadatarka, da komai naka, da wayewarka, da karatun bokonka, da komai, kana jin tsoron irin waɗancan. Mu ko kwata-kwata ba mu jin tsoronsu, ko ba abin da ya same mu. Kuma na tabbatar dukkan wani malami mai tsabbu yana jin haushin malamin sunna. Don ya san malamin sunna yana ganin ƙarya yake. Kuma yana ganin shi wani ɗan ƙaramin arna ne ma, in ma bai zama babban arna ba, ko ba haka ba, amma ba yadda ya iya da malamin sunna. To me yasa kuke jin tsoronsu? Abin nan da suke cewa za su yi muku, me yasa suka kasayewa malaman sunna shi? Wannan ko shakka babu mutumin da ya nesa da tafarkin manzon Allah, ya nesa da addu'o'i sahihai wanda manzon Allah ya koyar da al'umma, zikirai sahihai wanda manzon Allah ya koyar da al'umma, dole ne irin wannan yadda fara su ci kudin sa a banza a ofi, kuma su raba shi da imanin sa, su raba shi da dukiyar sa. Saboda haka hakikanin gaskiya ba dukkan mutumin da yazo yayin wani abun da yake khariqul al'ada, wanda ya saba al'ada bane, za a dauka wai wali ne ko karama ce. Idan mutum salihin bawa ne, yanzu Ummu Aisha kowa san salihar bawa ce. Manzo Allah ya bata da abincin da bai kai rabin sa'i ba, ta ajiye shi a gida. Kullun tana ce har tsawon lokaci bai kare ba. Kaga ai bata ce ba ai wannan ya ishe ni, ta irin alfaharin nan. Ita ma kawai abin ta ga ya faru haka. Har wata ranar sai ce daga abin da yake kare ba, dai in auna. Shikenan sai ya kare ku. Kaga wannan ba da niyyar ta bane ba ashe. Haka Allah ya karrama ta da shi. To wannan ita ce karama. Allah ya girmama bawa da wani abin da baya abin ya faru ya zanto amrul khariqul lil ada, to wannan shine abin da ake nufi karama. Amma mutum yazo ya hau buzu ya tashi da shi sama, ya jefa tabarma akan teku a ga ya taka ya tafi ya ketare teku, wallahi tallahi matsafa ne. Ko yana zaune ya miƙa hannu haka, kaga wata gurasa ta faɗo, ya ce daga masallacin manzo Allah ya karɓo ta da magarba, ko ya haka ga ya tawo maka ya kawo kalban ruwan zanzan, ko ya haka da hannu ya danko maka wata baga ruwan makka, ya ce karama ce. Billahi allazi la ilaha illa huwa tsafi ne, ina rantse muku da Allah tsafi ne. Da yawanci waɗansu ba sa yadda tsafi ne. Allah ganar da mu. tsafi ko Allah ce wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labi sama sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamu. Hakika sun san duk wanda yayi tsafi ma lahu fil akhirati min khalaq, baya da rabo a lahira, baya da nasibi a lahira kwata kwata. Walabi sama sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun, tir da abinda suka sai kawunan su da shi inda suna da masaniya. To dan ka san kuma tsafi kafirci ne, sai Allah ce walau annahum amanu, inda a ce za su yi imani, a ce tsafi da imani baya haduwa. In tsafi ya zo imani ya yi mai ya kau, in ko imani ya zo to za a dina tsafi. Sai Allah ce walau annahum amanu wattaqau labasubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun, inda a ce za su yi imani su yi takawa su tsoraci Ubangiji su daina tsafi da sihiri da rufa ido da sunan karama suna damfarar mutane, da za su daina su ji tsoron Allah. To wannan da ya fi zama alkhairi a gare su, da za su samu lada mai yawa a wajen Allah. Lau kanu ya alaku, Allah ganar da mu. Wa an amr ibn al-Harith akhi Zuwayriyyah bint al-Harith ummi al-mu'minin radiyallahu anha radiyallahu anhuma qala ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. Anka kawo daga Amr ibn al-Harith dan uwan Juwayriyyah bint al-Harith, ita Juwayriyyah kuma tana daya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn al-Harith yace ma taraka Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda matahi dinaran, lokacin rayuwar lokacin mutuwar manzon Allah bai bar koda dinari daya ba, wala dirhaman ko dirhami daya, wala abdan ko bawa namiji, wala amatan ko baiwa ta mace, wala shay'an ba abin da ya bari, illa baghlatahu albayda allati kana yarkabuha, sai wannan alfadararsa wata fara da ya kasance yana hawanta, wasilahu da makaminsa da yake fita jihadi da shi, wa ardan ja'alaha libin sabili sadaqa, da kuma wani floti shine ardan, ko kace floti ko gona duk ana ce masa ard ada, da wata gonarsa ko flotinsa, amma ja'alaha libin sabili sadaqa, ya riga yayi wakafinta. Ya ce wannan dukkan matafiyi da zai zo garin nan a ce da shi daga wannan gona ko daga gidan da wannan gidan haya, idan wannan gidan haya aka sashi, ko kuma idan an sayar a amfanar da matafiya waɗanda yake guzurin su ya yanke musu. Manzo Allah bai bar komai ba kenan. Rawahu al-Bukhari, wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Wa an Khabbab bin al-Arit قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتخباب من الأرت وتخباب من الأرت يرى قيدك تكين وتأسابقون الأولون من المهاجرين كده يجي من يهجرات رد منزول صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى من أن من يدن الله فوقع أجرنا على الله لا دم يتبت أولن الله فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا. Cikin ma ko wanda ya riga ya mutu bai samu sakamakon komai ba na hijirarsa a nan gidan duniya, an tara masa sai can in ya je lahira. Minhum Mus'ab ibn Umayr, daga cikin irin waɗannan akwai Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, kutila yawm Uhud, an kashe shi a yakin da aka yi a Uhud. Wa taraka namiratan, wato yabar namira wata sandarsa. Fa kunna idza ghattayna biha ra'sahu, wato namira ba sanda baka nake son ce, yabar zani ne ko dai mayafi ko zani shine namira. Fa kunna idza ghattayna biha ra'sahu, sai zanto idan mun rufe kansa da wannan mayafin nasa ko zanan, badat rijlahu, sai kafafunsa su bayyana. Wa idza ghattayna biha rijlaihi, idan mun rufe kafafunsa, bada ra'suhu, sai kansa ya bayyana. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, sai manzon Allah ya umarce mu, an nughatti ra'sahu, mulallabe kansa mu kyale kafafun a waje, wa naj'ala ala rijlaihi shay'an min al-izkhir, mu samu wani nau'i na ciyawa da ake kira al-izkhir, mu rufe kafafunsa da shi idan mun binne shi a kabari. Wa minna, cikin mu kuwa man aina adlahu tamaratuhu, akwai wanda wato ƴaƴan itacensa suka nuna gare shi yana ci, fa huwa yahdibuha, yana nan yana cin moriyarta, yana amfanuwa da ita. An gane ko? Me yake nufi da wannan hadisi? Abin da yake nufi da wannan hadisi wato an samu manya daga cikin muhajirun wanda sun yi hijira, sun yi jihadi, har Allah ya karɓi rayuwarsu cikin hali na talauci, ba su samu komai ba. Wato kenan ba sharadi bane cewa wai dan kayi aiki da dokar Allah kai kanka a karan kanka ko a gwamnatance kuma wai sai Allah ya baka wadata, ba Allah bai maka wannan alƙawarin ba, cewa kowa zai baka kuɗi. Kaga sai wani ya dauka ita shari'a ma bari mu yi dan tattalin arziki ya dawo, ba haka bane ba. Idan Allah ya ga dama ya wadata ka, in ya ga dama ya hana ka, ina ba ta fahimta. Sai ga arna sun kin shari'a Allah ya ba su kuɗi, ashe kai kana yi ne dan me? Aljanna. Dan aljanna kai kana idan ka samu tuma'anina, kwanciyar rai da walwala, irin wanda su da kuɗin da komai kaga sun kasa samu wannan kwanciyar rai da walwala din. Kada ka dauka cewa wai kuɗi su suke kwantar da hankalin mutane. Da Amerika sun fi kowa kwanciyar hankali a duniya, da su da mutanen Japan da sauransu. To amma su suka fi kowa tashin hankali a duniya duk da kuɗin da suke da shi. Amerika sun fi karfin abin da za su ci, kowa abin da za su sha. Saboda masifa mata Amerikawa, alkama da ake shukawa a noma, idan aka ɗauki larar wadda za ta wadata sai a tsaye ta dukkan hannun manoma, da a karfafe su kasuke noma shekara mai zuwa, a je cikin teku a zubar da ita, kar ma a yi sarka a samu lada. Wata kuma a ajiye da a je a amfani da ita don cimma wata manufa ta siyasar duniya, wata kuma a zubar. To amma duk da haka ba su da kwanciyar hankali. Lallai ina kallon wani documentary film da aka yi a wani tasha ta Larabawa, ina jin Aljazira ne, wato wata dabara suka hira da tsofaffin sojojin Amerika da suka yi yakin Gulf a 93 a lokacin George Bush wancan uban. Wato suna cikin halin kakanuka, masu hannu ɗaya, masu kafa ɗaya, masu sankara, masu kansa, masu waɗansu cutuka da an yi bincike ba an kasa gane su, wanda ana zargin cewa yamma dai rijiyoyin man fetur da Saddam ya ƙona wannan shakar hayakin da suka yi ta yi haifar da wannan cutukan. Waɗansu kuma ana ganin a'a, wato abin nan sinadari na uranium da ake amfani da suke amfani da shi wajen waɗansu makamansu, wanda idan sun harba tasirin abin su ma idan suka shaka yanzu yana dawowa kan sojojinsu. Wata mace soja ce tana cewa nasiha ta ga dukkan wata mace ta fitar, idan ma tana soja a Amerika ta fita, ita 'yar Amerika ce, ta ce sun cinye budurcina shekaru goma cir ina aikin soja, yanzu ga shi na tsoho ba ni da ɗa ba ni da kowa, sun ƙyale na aulakance, alawansu ina ba sa isa ta in biya bil na wutar lantarki da na gas da na kaza, har in sai jaridar da zan karanta ko in samu wadataccen abinci. Ga shi na tsoho ba ni da yaron da zai ji kaina, ƙarshe na yanzu sai dai a kai ni gidan gaje yi wa aji. Tana faɗa sojojin Amerika yanzu wallahi ƙarya suke mu, ba su ne suka fi kowa arziki ba duniya? Ai dai ba za a bu Allah ba ana cikin tashin hankali. Saboda a karma ɗauka cewa kwanciyar rai ita ce yawan kuɗi. Yawan kuɗi ba shi ne kwanciyar rai ba, ba shi ne walwala ba. Wallahi duk wanda ya ɗauki yawan kuɗi a matsayin shi kaɗai ne kwanciyar hankali, to wannan ya ma muna nawa Allah zato. Domin duk inda mabiya annabawa suke, tun daga kan annabin farko zuwa annabin ƙarshe, in ka samu mutum goma na bin annabi, to sai ka samu takwas daga cikinsu talakawa ne guda biyu ne masu wadata, don su ne atibawul anbiya. To kuma suna da natsuwa saboda imani, saboda bin Allah, saboda fahimta, saboda al-iman bil qada'i wal qadar, yadda da kaddara, yadda da Allah, yadda da kaza, yadda da gobe kiyama. Zikiri, karatun alqur'ani, ayyukan alkhairi, al'amru bil ma'ruf, an-nahyi 'anil munkar, wannan shi ke sa ka walwala. Ka duba ya ce gashi Ammar ibn Yasir da wadatarsa da komai ya zo ya shiga musulunci, mahaifiyarsa ta yanke komai na wadatar nan har ya zo cikin talauci. Ba abin da ya mallaka, wato Mus'ab ibn Umair, ba abin da ya mallaka sai wannan namira kisa, wani mayafinsa guda ɗaya. Shi za a yi masa likafani, idan an lullube kansa sai kafafu su bayyana, idan an lullube kafafu sai kai ya bayyana. Manzo Allah ce ku rufe kanku, kyale kafafun asa ciyawa a wajen. Wannan fa su suke cikin zaratan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi so. Har ma wani hadisi da ke cikin Bukhari, wani daga cikin sahabbai ya ce ina jin ayan nan ma ta cikin suratul Ahzab da shi take, da Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa mabaddalu tabdila. Daga cikin mummuni akwai waɗansu zarata mazaje wanda sun gaskatawa Allah alƙawarin da suka yi masa, cikin su akwai wanda ya riga ya cika burinsa, wato ya mutu akan wannan tafarkin, cikin su akwai wanda yake zaman jiran ko ta kwana. Wa ma baddalu tabdila, ba su musanya addini ba, ba su canja niyya ba, alkhairin da suke yi jiya ba su daina ba a yau, za su zarce akai har mutuwa. Shi ne wa ma baddalu tabdila. Yace wa minna, daga cikin mu man aina adlahu samaratu, akwai wanda bishiyarsa kuma ta kankama ƴaƴa sun yi kyau, fa huwa yahdibuha, yana nan yana cin moriyarta, yana amfanuwa da ita, yana tsinka yana cin moriyarta. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, abin da yake nufi cikin wa ko wanda suka yi tsawon rai da suna cikin talauci kuma daga baya Allah ya ba su wadata. To wato sai ya fassara wannan wadata da suka samu kamar wani rabo ne na aikin ladan su Allah ya ba su a nan kafin ajisa. In kun fahimci maganar Khabbab ibn al-Arat. An-namira, da yake nufi da namira, ke sa'un mulawwanun min suf. Wato tufafi ne mai launi wanda aka yi shi daga gashin tumaki, suf kenan. Wa qawluhu, maganarsa cewa aina'at ay nadijat wa adrakat, wato nadijat wato ta nuna kenan, wa adrakat kuma ta kai lokacin tsinka ƴaƴan itacen kenan. Unzuru ila samarihi idha athmara wa yan'i, akan ce aina'a yana'u yana, al-yan'u shine wato nuna din kenan. Qawluhu yahdibuha huwa bi fathi al-ya wa dhammi ad-dali wa kasriha, dalun ko kace yahdibuha ko kace yahdubuha, lugatani lugace guda biyu, ayya qatifuha, yana tsinkar wannan dan itacen, wa istaniha, wa hadhihi isti'aratun lima fataha Allah ta'ala alaihim min ad-dunya wa tamakkanu fiha, wannan isti'ara ce na abinda Allah ya bude musu na duniya da dama da suka samu a duniya, wannan kuma alƙawli ne na Allah. Wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. To kaga wannan aya alƙawli ne na Ubangiji, Allah ya alƙawli ga wanda suka yi imani da aiki na gari cewa la yastakhlifannahum fil ard, zai halifantar da su a bankasa, ya ba su mulki da iko kama takhalafa alladhina min qablihim, irin yadda ya halifantar da waɗanda suke kafin su. Abu na farko kenan ko, za a ba su iko, za a ba su mulki a bankasa, su zama halifofin Allah a bankasa, ba wai dan kawai su mori da mulki ai musu jiniya ba, a'a, dan su wanzar da adalci. Waɗanda suka wuce na da sun yi zalunci, su yanzu su yi adalci. Waɗanda suka wuce sun yi sakaci, su yanzu su sa himma da ƙwazo. Waɗanda suka wuce sun yi ba daidai ba, su yanzu su yi ƙoƙarin kwatanta daidai. Shine hikimar. Sannan wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahu, Allah zai tabbatar musu da addinin su da yaddar musu da shi, dan ta hanyar su dai addinin zai tsaya, su za su shelanta jihadi dan addini ya tsaya da gindinsa, kuma su za su kakkafa masallatai, su kakkafa makarantu, su yaɗa ilimi a tsakankanin jama'a, su yaƙi jahilci, su karfafi ilimi, su daina karfafar abubuwa na shirme sai abin da ya shafi ilimi, dan da wannan addini ke yaduwa. Ɗaya daga cikin hanyoyin addini shine jihadi. Hanya ta biyu da'awa, ita kanta da'awa hanya ce ta yada addini. Sannan at-ta'lim, karantarwa, yada ilimi hanya ce. Sannan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, da hanya ce ta me? Ta yada addini a bankasa. To alamar gwamnati na son addini a ga ta damu da waɗannan ababai. Idan gwamnati ta zo Kano ko ta zo Kaduna, a kyalai Kaduna kila ka ce akwai wani rikici. Ka ta zo Kano ko ta zo Jigawa ko ta zo Katsina ko ta zo Zamfara ko ta zo Kebbi, sai ta kallata a cikin shatin fadin kasarta akwai raguwar maguzawa ko babu, sai ta yi kokari ta sansa sunansu, su nawa ne, da wace karamar hukuma, da wace karamar hukuma suke, ta sanya plan na yadda za a yi su musulunci daga nan zuwa shekara biyar masu zuwa ko shekara biyu masu zuwa ko shekara uku masu zuwa, ta samu ƙwararru zakakwarai masu hazaka waɗanda suna kan aikin, masu himma aikin suke so, ta yi musu dukkan abin da ya kamata ta yi musu taimako don wannan aiki ya ci gaba. Sai kuma ta kalli yanci rani da suka zo mata jiha, sun zo Zamfara ne, sun zo Jigawa ne, sun zo Katsina ne, sun zo Kano ne, tuma ta yi kokarin sansa sunsu in zai yiwu, da kuma ina da ina suke zaune, location dinsu a Kano, a ina waɗanda ba musulmi ba suka fi yawa, a sabon gari da brigade da gama da unguwannin bayan gari irin badawa da kaza, yaya za a gabatar musu da da'awa. sannan ta wani hanyoyi za a ba a gabatar musu da da'awa, ta hanyar radio, ta hanyar television, wadanne irin programs za a yi a radio ko a television wanda zai ja hankalin su zuwa ga musulunci, da wani yare da turanci, wani malamai za a samu sun san musulunci, suna jin harshen turanci, yaya za a tsara, meye za a yi, wannan aikin kenan, wannan shine wannan ɗaya daga cikin usus kenan da shari'a musulunci take tsayawa a kansa. Usus kenan da shari'a musulunci take tsayawa a kansa. Sannan yadda ilimi ya lalace ya za a tallafo shi, yadda makarantu suka lalace ya za a tallafo su. School of Legal Studies ta Malam Aminu yau shekara 20 ko 30 tana nan har yanzu kawai diploma za ta iya baruwa, bata fara bada degree ba, ko da ke an ce yanzu za ta fara bada degree ko. Ya kamata daga shekarun da aka yi ta zuwa yanzu ta zama mai? Ta zama university. Wallahi ya kamata ta zama university. Akwai makarantun da ta fi su tsufa a waɗansu sassanin na duniya yanzu sun zama university. A Sudan da sauran waɗansu wurare. Amma tana nan a yadda take a dakile. Saboda me? Gwamnonin da aka jarrabi Kano da ita mai yiwuwa ba su hankalinsu bai kai su gano bukatar da ake da ita na wannan ta zama jami'a ba. Jami'ar matan musulunci. A samu wasu dakakkuran malamai ta bayar da sample a ga waɗanda ake yayewa a wajen duk abin da suke karanta. Lalle sun isa a nuna ko ina a duniya wannan annan ya karatu a Kano cibiyar musulunci. Wannan dai yana daga cikin abubuwa na addini da ya kamata a yi. Ko a Kano, ko a Zamfara, ko a Kebbi, ko a Sokoto, ko a Jigawa, ko a Katsina, ko a Yobe, ko a Borno, ko a Bauchi. Duk waɗannan wuraren za a iya yin wannan. Kuɗin da ake samu ya kai a yi wannan. Allah sa. Wato matsalarmu shi ne rashin fahimta, ko waɗansu da za su je su ɗora gwamnati a kan san zuciyar su. Sai aje a yi ta yi, kaga mutum ya kawo wani abin da baya da amfani ya ce shi za a yi, kuma shi kenan aje a yi ta yi. Kaga yanzu zaka samu ana ƙara gwamnati kan waɗansu ababai, wani ya kawo da la'ilu ya ce da la'ilu za a buga da Hausa. Don girman Allah me za a yi da an buga da la'ilu? Aje har wata ƙasa a bugu shi. Wani ya kawo littafi ya yi mafarki da manzon Allah ya ba shi kaza, wani ma ya yi Isra'i ya je sama, manzon Allah ya yi Isra'i ya je sama ya tarar da Allah yana sallah ya jira shi ya ƙare, kuma duk a buga wannan da sunan gwamnati. Kaga wannan malaman da suke jagorantar gwamnati suna ha'intar ta. Suna ha'intar al'umma. Wannan mai haɗa wannan da addini? Wannan an rushe addini ne ba. To sai ka rasa mu waya za mu ci gaba. Ko shakka babu jami'a da aka samu ta Kano sai ci gaba ne mai yawan gaske. Ta wudul ɗin nan ya za a haɓaka ta. Ita kaɗai kamata ta samu, ko ya za a haɗa ta da wani school of legal study, ko ya za a yi zama jami'a ɗaya ce, wannan ɓangare ne, wani department ne ko faculty ne a ƙarƙashin wancan. Ya za a ba da wani misali na duk wanda ya karatu a wannan wajen. Ya samu tarbiyya ta addini kuma lallai ya karanci ilimin zamanin wanda Kano ta zanto ita ce uwa ba da mama ga arewacin Najeriya gaba daya. Duk waɗannan tunani ne. Ya za a hatta 'yan uwanmu na Nijar, 'yan uwanmu na Chadi, duk musulmi su shigo nan su yi karatun su shiga kasashensu. Duk waɗansu ƙwararru da kamar take da su sama da rabinsu a jami'o'in Najeriya na kudu suka shigo suka yi karatu. Mutanen Nijar nawa suka shigo jami'ar Bayero ko ABU suka yi karatu? Akwai, amma adadin bai kai da ake bukata ba. Dan Allah da arnan Kamaru da suke zuwa su ci gajiyar jami'o'in Najeriya da kuɗinmu da kuma 'yan uwan musulmi na Chadi da na Nijar da na Burkina Faso su shigo nan wurin su ci gajiyar jami'ar Bayero ta Kano ko jami'ar nan ta Wudu ta Kano ko jami'ar ABU, wanne ya fi muhimmanci? Amma duk wannan kana buƙatar masu mulkin da Ubangiji ta Allah zai ba su kwakwalwa ya buɗe tunaninsu ya su karɓi shawarwarin mutanen da suke kishin al'umma. Ba mutanen da kawai za su kawo wa gwamnati wata ajanda su yi birin-birin don su samu kuɗi daga ƙasa ba, su yi sama da faɗi. Sai kawai a ci sarmoniyar abubuwa na biki, yau an yi bikin kaza, titi an yi bikin kaza, yiwu nan an yi nan gurin, kawai mun zama waɗansu suke dadawa, kawai 'yan ƙauye, kawai abubuwan da ya kamata na gaske mun kasa yi. Bari in tsaya nan, kar ku ce na shiga siyasa. Abin da muka faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana. Manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wal rawha wa shay'in min ad-dulja rawahu al-bukhari. Abinda manzo Allah yake cewa inna ad-dina yusrun, wannan addini yana da sauki, sauki ta fuskar fahimta da kuma sauki ta fuskar aikatawa, kuma saukin nasa don kasancewarsa duk wani wajibi da aka wajabta maka, an wajabta maka shine da sharadi guda biyu. Sharadi na farko ya zanto kana tunani shi ba kamanta ba, abinda ka manta kaga ba a zargin ka akan mantuwa. Sannan kuma abu na biyu, ikon aiwatarwa. Idan ba za ka iya aiwatarwa ba ko da kana tsana da shi, to kaga za a sassauta maka hukunci daga halin nan da ka kasa zuwa ga hali na ka iya yi. Kamar wanda baya iya yin sallah a tsaye ya je ya yi ta a zaune, wanda baya iya a zaune ya yi ta a kwance. To duk wannan abin da ke nuna sauki na wannan addini, domin da a ce yana da tsananin da ya ba sauki, da sai a ce dole sai dai ka yi ta a tsayin koyar ra'ayi. Yawwa, sai manzo Allah ce walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu, ba wanda zai ja in ja da wannan addinin sai addinin ya rinjaye shi. Abin nufi ba wanda zai ɗauki waɗansu ayyuka na nafila sama da yadda zai iya face sai ya zo ya kasa daga baya. Shi yasa tunda suna da yawa sai ka ɗauki abinda za ka iya, wanda ya dace da ƙudurarka da ƙarfinka da kuzarinka. Kuma ma an fi so mutum ya ɗauki aiki kaɗan kullum ya yi sama da ya ɗauki abin da yake mai yawa kuma wata rana ya kasa. Misali, yanzu da ka ce kullum za ka yi sallan dare raka'a 11 ko raka'a 9, amma wata rana ka yi wata rana ka kasa, to gara ka ɗauki raka'a 3-3 kuma kullum za ka yi babu fashi. Allah ya fi son wannan 3-3 sama da waccan 11 da za ka yi fashi. To shi yasa manzo Allah ke cewa mutum ya ɗauki abin da zai iya cikin addini. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalaba, sai ce fasaddidu wa qaribu. Lafazin as-sadad, fasaddidu ay utlubu as-sadad. As-sadadu shine abu na daidai, al-muqaraba kuma shine abu na tsakatsakiya. Fasaddidu, ku nufaci daidai, wato duk abin da za ku yi ko nemi menene daidai ba kuskure ba ku yi shi. Sannan wa qaribu, kuma ku ɗauki abu na tsakatsakiya. Kar ku zanto masu sakaci da yawa, kuma kar ku ɗauki abin da zai fi ƙarfinku, shine wa qaribu. Wa abshiru, kuma ku yi bushara cewa abin nan da kuke ku sa rai Allah zai ba ku lada a kai. Wasta'inu bil ghadwati war rawha, wato ku nemi taimakon aiwatar da ayyukanku. Bil ghadwati, a lokacin asbahi. War rawhati, da lokacin yammaci. Wa shay'in min ad-dulja, da kuma wani bangare na yankin dare na ƙarshe. Rawahul Bukhari. Waɗannan lokuta guda uku malamai suka ce manzo Allah ya ambace su cikin hadisi don misali. Manzo Allah sai ya yi misali da matafiya, ko musamman matafiya da suke a zamaninsa, wanda kayan sufurinsu shine raƙumi da mai da dawaki, kuma suna tafiya cikin sahara. To duk mutumin da yake tafiya ta ƙasa ko a kan raƙumi ko cikin sahara, kuma gashi cikin sahara, waɗanne lokuta ne daga cikin lokutan dare ko rana zai fi samun kuzari? Ba lokacin da zai fi samun kuzari irin waɗannan lokutan. In ba dai da sassafe, irin tun da wajen ƙarfe 6 har zuwa ƙarfe 9 har zuwa 10. In ma da yamma, kamar a ce da la'asar, tun daga ƙarfe 4 har zuwa wato faɗuwar rana har zuwa ƙarfe 9. Tafiyar da zai yi a waɗannan awanni na 6 zuwa 9 na safe ko zuwa 10, kaga awa 4 kenan, da tafiyar da zai yi na ƙarfe 4 na yamma zuwa 9 na dare, kaga nan gurin ma wato awa kusan 4 kenan. Tafiyar da zai a waɗannan lokutan ta ɗara tafiyar da zai yi a ce daga ƙarfe 12 rana zuwa ƙarfe 4 na yamma. Ina ba ta fahimta? Saboda wannan lokacin rana ta kwalle gashi cikin sahara, shi a wahale dabbarsa a wahale. Amma idan yi da sassafe lokacin rana wata kwalle fa, yana cikin kuzari. Haka idan yi da yamma, lokacin ma zafin rana ya ragu. Ad-dulja kuma shine irin da asuba, ka kaddara kaman daga karfe 4 zuwa lokacin da alfitir zai keto, shine ad-dulja. Wato hasken asuba ya fara zuwa amma kuma gari bai waye ba, shine sai in min ad-dulja. To malamai suka ce manzo Allah ya ambaci waɗannan lokuta guda uku, wanda galibi matafiya a zamaninsa da su suke yin amfani wajen cinye ta zarar tafiya, don ya nuna kai ma bawa a tafiyarka ta zuwa ga Allah ta neman lahira, wato yin amfani da wannan lokutan wajen ko karatun Alkur'ani ko zikiri ko aikin alkhairi yana da muhimmanci. Lokacin safiya da lokacin yammaci bayan la'asar da kuma wato lokacin asubahi. Wa bil ashari hum yastaghfiruna, lokacin asubahi bayan Allah suna neman gafara. An gane ku? Kamar yadda Allah ya ce as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar, kaga al-mustaghfiruna bil ashar, kaga wannan shay'in min ad-dulja kenan. sannan kuma wala tadurrul ladina da'un rabbahum bil ghadati wal ashi, kaga al ghadati da kuma al ashi. Al ghadati shine al ghadwa anan, ar rawha shine al ashi a can gurin kina, shine sai ista'inu bil ghadwati war rawhati wa shay'in min ad dulja. A cikin wata riwayar hadisi sai al qasd al qasd tablughu, ku bi tsakiyar hanya, ku bi tsakiyar hanya ku a isa gida lafiya. To shine malamai suka ce bin zikir hanna shine tafiya kan sunna tsaf, babin wani san zuciya nan dama ko nan hagu, babin wata bid'a yar karama ko wata makaruhiya ko mustahsana nan dama ko hagu. Al qasd al qasda, ku dai ku miƙe, ku dai ku miƙe, tabrugu ku a isa daidai, ku a isa zuwa gida lafiya. Wannan hadisi al imam ibn rajab al hanbali yayi sharhin sa cikin littafin sa mai suna al mahajja fi sayri dulja. Wannan littafin yana da matukar kyau, dan gangane ne haka shafukansa ma'adudat, wannan hadisin kawai ya dauka yayin sharhi akai, alakarsa da ruwayoyinsa da kuma bayanin ma'anonin da ya kunsa da muhimmancin tsayawa akan suna da muhimmancin kira zuwa ga sunna, abubuwa masu ban sha'awa sosai da sosai a cikin littafin al mahajja fi sayri dulja. Mun karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar wani abu da za a gada ba. To an ce kuma Nana Fatima ta nemi kayan gadonta. Abin da ya bari ya yi shi ne wannan gonar, kuma dama tun kafin ya rasu ya riga ya bari cewa ya bar ta sadaka. To ita abin da ta nema kenan. Shi yasa Zaiduna Abubakar ya kafa mata hujja da cewa to ai manzon Allah ya ce su taron annaba ba a cin gadonsu, duk abin da za su bari in ma sun bari to ya zama sadaka, don haka ba wani magana ki ce ma baki gadonsa. Mun karanta hadisin baya cewa idan mutum ya mutu abu uku suke bin shi, da yan uwansa da dukiyarsa da kuma aikinsa. Aikinsa zai tsaya amma dukiya da yan uwansa dawo. To shi abin da yake tambaya me ya dawo war dukiya? Dukiya kan ai ba da ita za a kai shi makabarta ba. Amma abin da waɗansu malamai suka ce wato ana nuna masa dukiyar, yarhamukallah. Lokacin da aka ɗauke shi zuwa makabarta ana nuna masa dukiyar, yana ganinta. Kaga kenan idan an sa shi rami kuma dukiyar za ta dawo gida, ma'ana za a raba ta. Dama can tana gida a ajiya, amma shi ana nuna masa, don nuna masa cewa abin nan da ka shagalta wajen neman shi gashi za ka tafi ka bar shi. In ma dai bai shagalta ba za a nuna masa, kuma za a nuna masa cewa ba ta shagaltar da shi ba. Wannan yana cewa bayanin Numan ibn Bashir. Numan ibn Bashir sahabi ne cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kana neman tarjuma sai ka koma littafin al-Isaba fi tamyiz as-sahaba na Ibn Hajar, ko al-Isti'ab na Ibn Abdul Barr, ko siru alam an-nubala an-nubala na al-Imam az-Zahabi. Ina ga sai mu dakata haka insha Allah sai lokaci na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sai Ubangiji ta Allah ce duk da haka fa akhazahum Allah bi dhunubihim, Ubangiji ta Allah sai kama su da zunubansu, ma'ana da ƙarfin da suke da shi, ko ƙarfin jiki da tattalin arziki da siyasa da wadata da suka kafirce ba su gagari Ubangiji ba, sai Allah ya kama su da zunubinsu yayi musu azaba. Wa ma kana lahum min Allah min wa, ba su da wani wanda zai iya tsare su daga azabar Allah din, babu shi. Abinda wannan ayat take nufi kina, amma ita kuma ɗaya ita ma kamar makamancin wannan shi, afala yasiru fil ardi fa yanzuru kayfa kana aqibatu allazina min qablihim kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi kuma aghna anhum ma kanu yaksubun, ma'ana dai mutane su yi tafiya a ban kasa mana su gani mutanen da suke kafin kasa din nan kafin mu na yanzu da ya uquba su ta kasance sun fi na yanzu adadi ta fuskar yawa. Shine kanu aksar minhum wa shadda quwwatan wa atharan fil ard, sun fi ne yanzu yawa kuma sun fi ne yanzu karfi da kuma tasirin da suka bari a banka, domin ire-iren gine-ginen da suka yi na da, wani gini mai shekara dubu, wani mai shekara sama da haka, har yanzu gashi nan yanzu bangon da mutanen China suka gina ana maganar yanzu yayi shekara 2000 zai shiga 3000, har yanzu yana nan aka. Duk da cewa waɗansu masana tarihi da masu lura da al'amuran da ke zuwa su zo sukan ce akwai asalin ginin wanda yake tun na daɗin ginin nan,
amma akwai wurare da dama su canawa ne suke kare ginin nashi amma a tsarin irin na da don su bar bangon a haka don tunawa da waɗancan sannan kuma domin cimma manufa ta tattalin arziki tunda suna samun yan yawon bude ido suna zuwa wanda China tana samun miliyoyin daloli a kowace shekara dangane da yan yawon bude ido da suke zuwa kallon wannan bangon to a takaice dai wannan gini ne wanda yake da tsaye wanda yake a tarihi da kuma waɗansu gine-ginen ko da mu irin ganuwoyi da suka kewaye garurrukanmu ai gine-gine ne masu dogon tarihi suna nan wata ganuwa da shekara 100 wata ta fi shekara 100 wata 200 duk wannan abu ne da yake nuna waɗanda suka wuce a da sun bar wani tasiri a ban ƙasa sun bar wani gurbi da ake iya gani ga su suna da yawa ga su suna da dukiya amma ubangiji ta Allah ya halakar da su da suka kafirce masa wanda ke nuna na yanzu ba za su gagari ubangiji ba Allah zai iya halaka abinda ayoyin suke nufi kuma. Alaikum salam. Faɗin karrama Allah wajahu baya da asali cikin addini. Wato idan an faɗa Ali bin Abi Talib a ce karrama Allah wajahu asalin kalma ce daga yan Shi'a take. Amma ta salalo ta shiga bakunan waɗansu daga cikin marubuta cikin sauran musulman da ba yan Shi'a ba. Kuma har yau har gobe za ka ji wasu suna faɗan ta cikin bana mai. Amma asalin kalmar kanta bid'a ce. Don su sun gina ta ne akan cewa Ali bin Abi Talib shi kaɗai ne a cikin sahabbai wanda bai taɓa yin bautar gunki ba. Tunda shi ya musulunta yana yaro ɗan shekara 12. Bai taɓa yin bautar gunki ba har ya karɓi musulunci amma irin su Abubakar irin su Umar irin su Usmanu dukansu sun taɓa yin bautar gunki da manzon Allah ya zo ne suka musulunta to sai su kafa hujja da wannan wajen falalar Aliyu akan saura wanda wannan kuskure ne jahilci domin aslan ko kai shekara 100 kana bautar gunki Allah ya kaddara ma za ka yi shekara 100 da mako ɗaya a duniya a wannan makon na ƙarshe sai ka shiga musulunci kuma ka shiga musuluncin da ikhlasi ka ci gaba da ayyuka na alkhairi wannan shekara 100 din ta bautar gunki za a canja ta zanto kyakkyawan ayyuka haka Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima sai wanda ya tuba ya aikata aiki na gari to irin waɗannan munanan ayyukan sa na da Allah zai musanya su zama kyawawa to anan gurin sai da Abubakar ko Umar yayi shekara 5 ko 6 ko 7 yana bautar gunki musulunci ya zo shi ga musulunci to kaga wannan bautar gunkin duk ba ta da wani babu wani abun tunawa a cikin ballanta na mutum ya ji abin da take ciki to amma shi a sukan yi samu wannan sai su ce ai shine ma Ibn Taymiya yake ce musu waye faɗa muku bai taɓa bautar gunki ba kun bi shi a cikin yarintarsa yana kai kawo a cikin makka har kuce bai taɓa yi ba yanzu a hankalce yaro ya tashi a garin musulmi ɗan shekara 12 ka ce bai taɓa yin sallah ba ko ta wasa to sai yaro ya tashi cikin maguzawa ɗan shekara 2 ka ce bai taɓa bautar gunki ba abin da Ibn Taymiya ya yi musulunci kenan akai yace waye ne biyo tarihin details na rayuwar Ali bin Abi Talib a jahiliya ballantana ya ce bai taɓa motar gunki ba kawai da an ce ya musulunta yana yaro sai ka ce to bai taɓa motar gunki ba wannan shi ma ka san mai Yusuful Salam Sanani shi'a ne su ma amma Zaidiya shi'a Zaidiya biya cikin yan shi'a su suka fi kusanci da mazhabin Ahlus Sunna don su ba sa zagin sahabbai su dai suna ganin Aliyu ya fi cancantar ya zama shugaba amma da Abubakar yayi shugabancin sa ya halatta haka da Umar din ma ya halatta amma da za a sa Aliyu da shi yafi da haka ba shi'ar bane ba baya cikin adireshi na Ahlus Sunna idan an ambaci Aliyu sallallahu alaihi wasallam bangare ne na shi'anci ina ba don gumbayin da na'am ya halatta mutum ya zubar da cikin da bai ne ba? A waye ce ya halatta? yanzu kuma shi sai kawo addini, kaga ai kuma bai kamata maka dauki wannan magana ba. Kawai yace abu kaza ya halatta ayi, kuma a ce me hujjar kai ce kawai ni na faɗa, ba addini ke isarwa ba kenan, san zuciya sai ke faɗa mutane. Duk mai isar da addini zai faɗi dalilin sa. Alaikum salam. Wane wani daga cikin mutanen kirki, cikin sahabbai ko cikin azar baiti mutum ya musu wata waka, to sai a tambaye shi mai dalili. Idan ya yi ne don ya mayar da martani game da wanda yake zagin su, ko babu laifi, kamar yanzu wani ya rera waɗansu abiyat na waka don ya yi bayanin falalar na Aisha, yana nufin mayar da martani akan wa, akan waɗanda suke zaginta ko su fitar da ita ma daga cikin alal baiti. Kaga wannan ya halatta don mayar da masu yankin yan bida'a ibada ce. An fahimta ku, duk wanda suke barna mayar musu da martani wannan addini ne kuma da'awa ce, da yana ɗaya daga cikin salo na da'awa ɗin mayar da martani ga mai yin. Idan wani ya zo ya taɓa barna, kai kuma ka mayar masa da martani ka faɗi gaskiya. Kawai abinda ake buƙata lokacin da kake mayar da martani ga wani, ka mayar da hankali kan abin da ya gina na ra'ayi mara kyau. Kada ka damu da shi karan kansa wane ko ɗan gari kaza ko mai siffa iri kaza. Ina ba za mu fahimta. Wato kana intiƙadin ara wal afkar, ra'ayin da ya gina, tunanin da ya kawo bako cikin musulunci, shi kake mayarwa da martani, ba gangan jikin mana ba. To wannan shi ne tsari na ahlus sunna wal jama'a. Wato ahlus sunna ba sa yin shiru da sunan wai dan kai ya haɗu, wani ya ɓarna a yi shiru a kyalance. Ahlus sunna kuma ba sa tashin mayar da martani kuma su zagi mutuncinsa. Ba sa yin haka. A'a, takan ɗauki afkar ne wala ka'i, ideology ɗin mutum ake ɗauka a yi kata-kata da shi, ƙarƙashin ayoyi na Alƙur'ani da hadisai na manzon Allah da kuma shaidu na tarihi, cewa wannan aƙida ta kashirme ci, abinda ka faɗa ba gaskiya ba ne ba, abinda ka faɗa ya saɓa wa nassi, ya saɓa wa hadisi, shi kenan. Ba ruwanka da sanin sunan shi ko bayanin adireshinsa ko mutum kaza don ma a shaida shi. Kawai dai kana mayar da martani game da me? Ra'ayi da aka gina na shirme. Wannan ibada ce kuma addini. Ina fata mun fahimta. To me ne ga wannan tambayar ce? Baya daga cikin shi'ar na ahlus sunna mafa siffa ta su, kawai a ware wani mutum a yi taimasa waka. Mun sha faɗin wannan, ko da annabi sallallahu alaihi wasallam duk waƙoƙin da irin su Hassan bin Sabit suke sun yi ne a matsayin mayar da martani, amma ba a matsayin bari mu ginawa manzon Allah waka ba. Ka ɗauki duk wata kasida ta Hassan bin Sabit, za ka ga cewa kana sansanar ƙanshin mayar da martani. An gane ko? Mafi shaharan kasidarsa ai take adumna sailana illam tarawha, ai a cikin take cewa da abin nan hajauta muhammadan wa ajabtu anhu wa inda allahi fi dhalika aljazaa, kaiwa annabi muhammad zambo ni kuma na mayar da martani a madadin sa, sakamakon kuma yana wajen allah. A ga da kai da wanda yayi zamban da ni da mayar baka da martani, waye zai samu cikakken sakamako, waye zai samu mummuna? Kaga anan yana yin wakan ne a matsayin me? Mayar da martani ba kawai mutum ya zo ce bari in yi wa annabi waka ba, ko kawai bari in zo in yi wa Abubakar waka ba. Ana kaga ya kamata ka fahimci wannan, ba sai ka sake wacce tambayar ta biyu ba. Na'am. Fadin Allah ta'ala ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, ayar tana cewa ba wanda zai furta wani zance face akwai raqib mai tsaro a tattare da shi, sannan atidin wanda yake halarce baya fashi baya barinka, a duk lokacin da zaka furta magana yana nan, yana tare da kai, yana ji kuma zai rubuta. Wato shi ne mala'iku da suke tare da mutum, waɗanda suke rubuta ayyukan mutane. Wa inna alaikumul hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafa'alun, malamai sun yi sabanin shin komai da komai suke rubutawa ko kuma sai abin da ya shafi sakamako, domin a cikin maganganun mutum akwai abin da yake ibada ce wajibi ko mustahabi, akwai kuma abin da yake haramun ne mutum yi kamar giba da sauransu. A duk wanda yake